sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Laraba 27 ga watan Mayu na shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Mu'az da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Aisha da kanin labarai.
Adadin mutane da suka mutu a sakamakon annobar COVID-19 a faɗin duniya ya zarce 350. Kasuwannin hannayen jarin Asiya a yau Laraba sun kasance a gauraye a yayin da ƙudurin dokar tsaron Hong Kong na China ya mamaye fatar da ake yi na farfadowar al'amura bayan annobar coronavirus. Hukumar sararin samaniyar Amurka NASA ta shirya harba wani makami zuwa tashar sararin samaniyar ƙasa da ƙasa daga ƙasar Amurka karan farko tun daga shekara ta 2011.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojojin Najeriya ta Operation Lafiya Dole ta yi zargin cewa wasu na mata zagon ƙasa kan yakin da take yi da ƙungiyar Boko Haram. To kome masana halayyar dan adam suke cewa
gane cewa in sun bar mutanen nan sun boye bayani ko sun ji tsoron haka karshen ta mutanen nan su ne za su zo su halaka su.
Haka kuma za ku ji cewa a jihar Barnan Najeriya ministan ma'aikatar jin kai ta kasar Hajiya Sadiya Umar ta kai tallafin kayayyaki ga 'yan gudun hijiran muna kam da ke jihar da iflayin gobara ya afka musu.
Fata mun zo nan wurin ne yau don mu jajanta muku da abin da ya faru na iflayin gobara.
Sannan muna tafa da maimaicin shirin ciwon kyamata wanda Aisha Mu'az take gabatarwa, sai kuma ra'ayin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin waɗannan duka bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da wannan lokaci ga cikakkun labaran duniyar. Adadin mutane da suka mutu a sakamakon annobar COVID-19 a faɗin duniya ya zarce 350. Ƙarin ya biyo ne bayan Koriya ta Kudu ta bayyana sabbin kamuwa da cutar mafi yawa a cikin kwanaki 49 a yau Laraba. Hukumomi suna mai da hankali wajen gwajin ma'aikatan kamfanin saida kayayyaki ta yanar gizo Coupang bayan da aka alakanta mutane da dama da suka kamu da cutar da kamfanin da ke wajen Seoul. Cibiyar Dakar Yaduwar Cututtuka ta Koriya ta Kudu ta ce in banda hudu daga cikinsu dukkanin sabbin kamuwa da cutar daga yankin Seoul ne. Kasar ta kasance daga wuraren farko da aka samu barkewar annobar coronavirus, amma duk da haka bata kasance daga cikin jerin kasashe 50 da ke kan gaba da yawan waɗanda suke fama da cutar ba, bisa alƙalman cibiyar John Hopkins da ke Baltimore. Kasuwannin hannayen jarin Asiya a yau Laraba sun kasance a gauraye a yayin da ƙudurin dokar tsaron Hong Kong na China ya mamaye fatar da ake yi na farfadowar al'amura bayan annobar coronavirus. Kamfanin Hang Seng na Hong Kong ya yi ƙasa da 8 cikin 100 a yammacin yau, yayin da Shanghai ya yi ƙasa shi ma da kashi 3 cikin 100. Kamfanin Sec da ke Taiwan ya daga sama da kashi 1, sannan Kospi da ke Seoul ya cirra da maki 1.4, amma dai babu abin da ya soya na kasuwanci. Amurka da wasu kasashen yamma sun yi kutar da ƙudurin dokar tsaron ƙasar da zai kiyaye tare da hukunta duk wani yunkurin neman 'yancin kai, turjiya ko ayyukan ta'addanci. Amurka da wasu kasashen yamma sun yi tunda ƙudurin dokar tsaron ƙasar da zai kiyaye tare da hukunta duk wani yunkurin neman 'yancin kai, turjiya ko ayyukan ta'addanci. Ƙungiyoyin kasuwanci sun bayyana damuwar cewa dokar za ta iya raunata matsayin Hong Kong na kasancewa cibiyar cinikayyar duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar ɗaukar mataki a kan Beijing muddin aka tabbatar da dokar, wanda kuma zai kara zafafa tankiya tsakanin kasashen biyu da suka fi karfin tattalin arziki a duniya. Kasuwannin ɗanyen mai a yau Laraba sun yi ƙasa, inda aka sayar gangar man Amurka a kan dala 33.47, yayin da ɗanyen man Brent a kasuwar duniya ya yi ƙasa da kashi 1.7 cikin 100, inda aka sayar kan dalar Amurka 35.53 kowace ganga. Hukumar sararin samaniyar Amurka NASA ta shirya harba wani makami zuwa tashar sararin samaniyar ƙasa da ƙasa daga ƙasar Amurka karan farko tun daga shekara ta 2011. 'yan sama jannati biyu na hukumar ta NASA ne za su cikin kumban da zai tuka makamin wanda shine mataki na ƙarshe na gwajin aikin na NASA tare da wasu kamfanoni masu zaman kansu na dawo da tura Amurkawa a sararin samaniya. Tun sa'ar da aka dakatar da aikin harbo kumbo, hukumar NASA tana dogaro ne da haɗin gwiwa da hukumar sararin samaniya ta ƙasar Rasha domin aikewa da 'yan sama jannatin Amurka zuwa sararin samaniyar ƙasa da ƙasa. Ana sa ran shugaban Amurka Donald Trump da mataimakinsa Mike Pence su halarci cibiyar tunawa da Kennedy a Florida, inda za a harba kumbon a yau Laraba.
Kafin mu kawo ku sauran labaran da muke dauke da su, bari mu leƙa taskar rahotanninmu. Yayin da sojojin Najeriya suke ci gaba da samun nasara akan 'yan ta'addar Boko Haram, wasu 'yan tsiraru na ta kokarin maida hannun agogo baya. Sai dai wasu masana halayyar ɗan adam sun yi kira ga mutane da su rika ba wa jami'an tsaro bayanan sirri domin su ci gaba da kare rayukansu da dukiyoyinsu. Ga rahoton da wakilin Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
A ci gaba da kokarin kawo ƙarshen matsalar Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya, dakarun rundunar Operation Lafiya Dole suna ci gaba da kai farmaki a maboyar Boko Haram daban-daban. Dakarun babban sansanin sojoji na 11 da ke garin Gamboru sun ceto wani dattijo da 'yan ta'addan suka sace shi. Yayin da 'yan ta'addan suka hango sojojin, sun bar wannan dattijo da ma kayayyakin faɗansu suka tsere. Kazalika sojojin artillery da suka kaddamar da farmaki a wani babban sansanin 'yan ta'adda da ke garin Gaba a karamar hukumar Goza sun halaka 'yan ta'addan Boko Haram 15. Tare da rarrunta ƙarin wasu 'yan ta'addan masu yawan gaske. Sai dai kamar yadda babban jami'in cibiyar samar da bayanai a hedkwatar tsaron Najeriya Major General John Enche ya sanar, yayin wannan gumurzu sun kuskuri wata mata mai suna Maryam Ali da 'yan ta'addan suka sace ta yau shekaru 5 kenan bayan sun kashe mai gidanta, wacce hali yanzu ake mata magani. Duk dai da wannan hoɓɓasa na sojojin Najeriya, wasu mutanen kuma na ta kokarin maida hannun agogo baya. General John Enche ya ce alal misali akwai wani mai suna Bakura Rawa Modu da aka cafke a sansanin 'yan gudun hijira da ke garin Dalori da ke wajen birnin Maiduguri, wanda bai da aiki sai leƙen asiri ga ƙungiyar ta Boko Haram. Bincike ya nuna ɗan bindigar Boko Haram ne a baya da ya taka rawa sosai wurin kitsa kai har-haren ƙunar bakin wake a yankunan Kunduga, sannan da shi aka yi ta kai har-hare a kan sojoji da fararen hula. Masanin tsaro Wing Commander M.I. Salman ya ce ire-iren waɗannan mutane da ke wayan ta'ada da ƙyan asiri a cikin fararen hula ka iya kawo cikas da shi kansa wannan yaƙi da ta'addanci.
Yaƙin sunƙuru daman shi ya ta'allaka ne a kan bayanin sirri da kake da shi, wato kai kake da shi a kan shi abokin gaba ko kuma shi abokin gaba yake da shi a kanka. Idan duk wanda ya fi kowanne daga ciki su bayanan sirri, to zai iya yin jamawan ɗayan zai fi ɗayan lahani kenan. Wato idan yana da bayanan sirri zai iya abinda ake ce ma plotting ɗin attack ɗin ko kuma hari da zai kai da sauransu ba tare da shi a wuce gaba ya sani ba. Saboda haka shi wannan abu ne muhimmi kama wanda ke samun asirin ko kuma leƙen asiri ma shi abokin gaba abu ne mai mahimmanci.
Su kansu 'yan gudun hijira da ke sansanoni daban-daban, in ji masanin halayyar bil'adama Farfesa Muhammad Dukur Baba, akwai buƙatar su ke sa ido tsakanin su ya su.
'Yan gudun hijira rawar da za su taka irin wanne shi ne a su yi la'akari da irin waɗannan mutanen dole ne su shigo. Na biyu kuma ya kasance sun sani cewa fa suna gudun hijiran nan ne don ayyukan mutanen nan. Don haka ya kamata 'yan gudun hijiran nan su gane cewa in sun bar mutanen nan sun ɓoye bayani ko sun ji tsoron haka, ƙarshen ta mutanen nan su ne za su zo su halaka su.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina, yanzu kuma ga cigaban labaran duniya.
'Yan sandan Kotakwa na a Hong Kong sun kafa shingaye a harabar majalisar dokokin birnin a yau Laraba, a daidai lokacin da 'yan majalisar ke shirin zaman muhawara akan sabuwar ƙudurin dokar nan mai cike da cece-kuce da za ta ayyana rashin mutunta takin ƙasar China a zaman laifi. 'yan sandan sun kewaye ginin majalisar da shingaye don hana masu zanga-zangar shiga majalisar bayan da masu zanga-zangar suka sanar da shirin kewaye majalisar da daddare domin hana yin zaman. Amma dubban masu zanga-zanga sun taru a cibiyar kasuwancin birnin suna rera waƙoƙin kare demokuraɗiyya da kuma munanan kalamai ga 'yan sanda waɗanda suka harba barkwamin tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zangar. 'Yan majalisar dokoki na Hong Kong suna zama na biyu ne don yin muhawara kan ƙudurin dokar da ke neman a hukunta duk wanda ya aibata taken ƙasar da gangan, inda zai fuskanci hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan yari da kuma tarar fiye da dalar Amurka 6,000. A bara ne dai aka fito da ƙudurin domin martani ga masoya ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa da ɗaya. Domin martani ga masoyan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa da ke rera waƙoƙin aibata taken ƙasar a lokutan wasanni. Daga ƙarshe an kori wasu jami'an 'yan sanda hudu da ke da hannu a kama wani ba'amurke baƙar fata a ranar Litinin, wanda ya mutu bayan da wani jami'in 'yan sandan ya danne masa wuya da gwiwa. Wani da ya shaida lamarin ne ya ɗauki hoton bidiyo ya kuma watsa shi a kafar sada zumunta, inda nan take hoton ya karaɗe Amurka baki ɗaya. Magajin garin birnin Minneapolis Jacob Frey ya wallafa sakon Twitter da ke cewa korar 'yan sandan hudu daga aikinsu abu ne da ya kamata. Sunan mutumin da aka kashe George Floyd, hukumar 'yan sandan Minneapolis ta ce ya yi kama ne da wani mutum da ake nema kan laifin damfara. Ta kuma ce jami'an sun ɗauki mataki ne bayan da Floyd ya bayar da haɗin kai wajen kama shi. Hoton bidiyon dai ya nuna yadda wani baturen ɗan sanda rike da Floyd wanda aka sakawa anko a ƙasa. Ɗan sandan da ke kan Floyd yana faɗa masa ya kwantar da hankalinsa, amma ya ci gaba da barin gwiwar ƙafarsa a kan wuyan Floyd na tsawon mintoci har ya daina motsi. Wani da ya shaida lamarin ya ce Floyd yana takira sunan mahaifiyarsa kafin ya mutu.
Tagaye da Aisha Ma'az da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga cigaban rahotannin namu. Ministan Ma'aikatar Jinƙai ta Najeriya Hajiya Sadiya Umar Faruk ta kai wata ziyarar jajiye ga 'yan gudun hijirar sansanin Munakam da ke Maiduguri a jihar Borno sakamakon wata gobara da ta kona wasu gidaje fiye da 1,000, tare da yin sanadiyar mutuwar mutum 2 a ranar jajiberin sallah. Wakilin Haruna Dauda ya ziyarci sansanin na Munakam ga kuma rahoton da ya hada mana.
Ministan Ma'aikatan Jirgi da Agajin Gaggawa na Tarayyar Najeriya Hajiya Sadiya Umar Faruk ta rarrabanta wasu 'yan gudun hijira da gobara ya lamushe fiye da rabin gidajen su ke sansanin su a unguwar da ake kira Munakam. Ministan ta je ziyarci garin Maiduguri ne a jiya don rarrabanta waɗannan 'yan gudun hijira kuma ba su tallafin abinci da kayan kwana sakamakon wannan gobara da aka ce ya kona gidaje 1,613 a cikin wannan sansani kawai da kuma yi sanadiyar mutuwar mutane 2. Jibrin sallah ne aka samu aukuwar wannan gobara a wannan sansani na Munakam din, da kuma yanzu haka mutanen da ke wannan sansani ke ci gaba da samun mafaka a filayen makarantu ganin cewa 'yan gidajen nasu sun kone gaba daya. Ministan da ta zaga cikin wannan sansani na ganewa idanunta irin bannar da gobarar ta yi ta kuma yi wa mutanen jawabi kamar haka.
Wato mun zo nan wurin ne yau don mu jajanta muku da abin da ya faru na iftila'i a gobara. Wannan abu tashin hankali ne, kuma insha Allahu a ministry din mu za mu yi aiki tukuru mu ga cewa insha Allahu mun kawo muku dauki akan wannan abu da ya faru da ku. Mun kawo muku gaisuwa ta musamman daga shugaban kasa Muhammadu Buhari, yana jajinta muku kuma yana ƙara tabbatar muku da cewa yana tare da ku, kuma insha Allah za a yi duk abin da ya kamata a ga cewa an kawo ƙarshen irin wannan hali da ake ciki.
Koya waɗanda wannan itlalin gobarin ya shafa suka ji ne game da wannan taimako da suka samu daga gwamnatin tarayyan?
Ni ce uwa na Ali, gaba ɗaya ba mu rantsance sai dai godiyar Ubangiji.
Kuma da me aka baki ne?
Ni dai yanzu ga shi an barka tifa da kayan goci, amma ba samu nake ciki ba, ina dudduba na gani. Ya na tare ne Aisha Ladan, ina cikin IDP
daga wani gari kika zo?
Daga Noma ne.
Noma ne ko? To lokacin da gidanku ya kone, ana kuke kwana?
A cikin filin makarantar nan ko a gindin bishiya?
Ba kuma, kuma gashi an maso madamuna.
An fito madamuna.
Yaran gidan?
Yara na takwas.
Nan kuma suna tare da su duka?
Muna tare da su duka.
Ministan Hajiya Sadiya Umar Faro ta kuma zirci ofishin hukumar samar da agajin gaggawa na ƙasa, wato NEMA, inda ta miƙa manyan motoci na abinci guda 40 ga gwamnan jihar Borno Profesu Babu Gana Umar Zulum, wadda ma ta yi bayanin cewa za su kawo manyan motocin abinci ne guda 95 ga gwamnatin jihar Borno don taimaka wa al'umman jihar, musamman ma game da matsalar wannan cuta na COVID-19. Yayin shi ma gwamnan jihar Borno Profesu Babu Gana Umar Zulum ya nuna godiyarsa ga gwamnatin tarayya game da irin wannan taimako da gwamnatin tarayyan ke yi wa jihar. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da warhaka, kuma barkanku da sake kasancewa da shirin Ciwon Yamace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Makonni biyu da suka wuce muka fara tattaunawa akan dangantaka tsakanin malamai da dalibai mata. Kafin mu karkare shirin a yau, za mu dan yi waiwaye akan wasu muhimman batutuwa da muka tattauna a cikin wannan maudu'i. Dan daga cikin abin da muka tattauna a makon farko game da wasu matsalolin da ke wakana tsakanin bangarorin biyu.
Yayin da malamai maza suke tafiyar da dalibai, ba haka mata suke yi. Idan mata suka zo balansu ta ci jiki da ɗaliban, malamai mata ba ta kan mana fuskar ko ma tambaya ce ko ba mu gane ba, muna ɗarɗarɗin tsoron mu tambaye su saki da ƙarfi, in muka tambaye su ko su gwale mu ko su ci mana mutunci. Amma malamai maza har co nike mu ga sun ci wata duba za a yi wasa da dariya, za su yi mana bayani sosai, babu wani abu a tsakanin mu da su. Amma so da mun tambaye su ko a misali wata yarinya guda ɗaya in ta yi laifi, to gaba ɗaya za ta haɗa ganin.
A makon jiya kuma mun taɓo kaɗan daga cikin yadda kyautayi tsakanin malamai da ɗalibai mata zai iya ciyar da al'umma gaba.
Kaɗin da yake taimaka mana shin sun ga sanin da ke zan yi mishi hankali a yayin da ke shi wani jarabawar ke ɗan kawai da nasa. To amma cikin ikon Allah ta karɓe ɗan, ta kuma rarrashe shi da zuciya irin ta uwa, ta ma fita da shi don kar ma yi mishi hayaniya idan ne ke zan yi mishi hankali. To wannan nuna mana kulawar da take kai akan mutum kafin ma mu kai ganin aure ma yi. Da muka ba ta ɗan kuma sai muke jin muna cikin nutsuwa, muna ganin kamar uwa ce ta karɓi ɗa. To wannan abin yana taimaka mana ƙwarai. Sannan ta ƙi mata fuska kuma da yake amfana gare mu, da yake a tattace ɗin mu ga zuciyar mu shi ne ta ƙara ba ƴaƴa mata ƙwarin gwiwa. Aure a ce baya hana karatu, a ce yin iyali ba zai hana karatu ba, wannan zai ƙara sawa mata da suke gida zai a tattace ɗin mu direct ne mu ƙara ga ƙara wa mata ƴan uwan ƙwarin gwiwa da suke gida. A ashe kina da aure za ki yi karatu domin malaman da a wurin su ya fi za su taimake.
To a yau za mu yi kokarin taɓo kaɗan daga cikin yadda mata za su iya samun maslaha tsakanin su tare da bakin namu Hajiya Halima Ali Munir da Hajiya Sadiya Ahmad.
Nan aka samu tangarda, to a matsayin ki na malama da ta riga ta shekara 20 a duniya ko goma sha, ki ce za ki fara ba ta tarbiya bayan ki already ya riga ya bushe. To gaskiya dole za a rinka samun ƙalubale kala-kala. A nan kawai kiran da zan yi shi ne tarbiya ba ta malamai ba ce kaɗai, a hannun farko ta iyaye. idan kuma yaro ya tsira ya shigo makaranta to shine sai ya zama na sai a hada hannu biyu malamai da iyaye shi yasa wasu makarantu suke yin wani abu da ake kira shi open day malaman su je daliban iyaye dalibai kai su je su gaya musu ga matsalolin iyayen su
haka
ne saboda idan ma dan baya dabi'a da gida ai kokari a sai ka yi to
kamar a secondary school
a gida ma to da Allah sai ta
a secondary school kenan ko
the primary
kuntatawa ake yawan korafin cewa suna wa mata ya kamata a nemi hadin kan hukumar makaranta ne
gaskiya tunda aka ciwo ciwo ya mata ne ya mata ne mata sai su tantance kan mutum da amadamar idan za a samu mata masu adalci irin wacce na baki misalin ta Biden ne kida yi idan har irin su ne za su shiga gurin to su ya fi tantance su zauna a gurin
ke da kike malama yaya mu'amalar ki take kasancewa da misali dalibai akwai masu miki irin wannan wasu irin matakai kike dauka kuma wasu nasarori wannan matakan da kika dauka suka cimma
gaskiya tunda muna magana ne na akaran kaina na kan mu'amalanci dalibai na kamar cewar dalibi da malama ma'ana ko a fuska ta nake nuna musu ba wasa muka fito ni ba kun fito karatu ne na fito ni kuma na yayi to kowanne sai a territory din shi ina nuna maka koda a kan fuska ta cewar mu mutunta junan mu ba na san da ke kai ke ma karki ke kai tsakanin mu malama ina kwana a ina da ji a wannan dajin ki ne kin haihu ne to Allah ya raya Allah ya raya mun ka kama ma mu ganci a yaro su farkalla kuma da shi a kake shigo ban da yaro guri kaza kin ga zai je sai kaza su a kace kin gane su kula da shi sosai ko kira ne ne shi yaro ke na kuka zai shiga da shi a juma sometimes suna indulge zan ji yaro yana kuka zan ku ta wajen da ko yaron da zani ne ne ta baba zai ce ne waye ta ci na tin ce aya take attention in ka gama attending din shi sai in ce to zan kara miki time kaza kuma ko ku gama example su ta amma ita zan kara miki extra time kuma ta tsaya ta yi breastfeeding yaron ta to ina ci ta sai tamkar malama tamkar yar uwa sometimes kuma kamar uwa
to Hajiya Sadiya daga
cikin su sai zai taimaka wa daliban mu mata
to Hajiya Sadiya wace irin kira zaki wa yan uwan mu mata daga malaman har daliban
to kira da zan yi shine dole ya zama na sai an yi hakuri da juna dole kuma a gyara ko malamai su san haƙin ku na malamai ku san abin da ya dace ko kuma dalibai dole ku san da kai ku yi biyayya ku nuna fa malaman nan a matsayin iyaye su inda addini ma ya ce ku girmama waɗanda kuke neman ilimi a gurin sannan kuma su ma waɗanda suke koyar da ku ilimin su ma su girmama ku dole sai an girmama juna an cire komai ba komai ba sannan an maida kai an san me ake yi an san shi karatun nan ana yin su ne saboda cimma wani buri na rayuwa da mata za a ce yan su ma sun ba da wata gudunmawa ga yan uwansu mata sannan kuma ga al'umma tunda mai ilmantar da mace ɗaya kamar ka ilmantar da al'umma ne ita mace uwa ce ta al'umma yawa tarbiyya daga gurinsu take farawa kowa ki ce ko a misali ba ka a ce kin fita kin yi aiki ba a cikin gida ma ko dalibai su girmama malamai sannan kuma dole a cikin malamai da dalibai dole sai an yauna an gyara mata wai dalibai kan malamai su wani jigo ne na rayuwa da za su tsira su a kan wani bigire da za a ce sun cimma burinsu a rayuwa sannan kuma malamai su ɗauka dalibai su kamar ƴaƴa ne sannan kuma duk wani ilimi da za su ba su duk wani abu da za su zama a rayuwa wa kuma tana da nasu fahimtar cin da za su samu na lada ko
aka haka to anan za mu yi sallama da ku masu sauraro sai a kasance da mu a makon gobe domin sauraron wani sabon shirin ciwon yamace a madadin duk waɗanda suka ba da gudunmawa har shirin ya zo gare ku musamman ma bakin namu da Julie Leathers Washam da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kasance lafiya ma'asara
a gaida Aisha Ma'azu. Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Ado Salati Rijau. Yace VOA Hausa kiran da shugaba Buhari yayi wa manoma na cewa ya kamata su ƙara zuge dantsi ga aikin noma don kaucewa karancin abinci yayi daidai. To amma ya kamata shugaba Buhari ya baiwa manoma babban tallafi don ƙara musu kuzari domin fasai da ruwan ciki ake iya jan na rijiya. Daga nan sai sakon haɗin gwiwa daga Aliyu Usman Takalafiya da Sani Mai Langilangi da kuma Habibu Adamu Argungu suka ce muryar Amurka muna yabo da jinjina da kungiyar Taliban da ke kasar Afghanistan a bisa matakin tsagaita wutar kwanaki uku saboda murnar sallah karama da ta yi. Muna kira ga wannan kungiya da ta dubi girman Allah ta ci gaba da wannan shiri na tsagaita wutar kwana uku da suka yi. Sai sako daga Alhaji Mele Umara yace assalamu alaikum VOA Hausa, ina taya ƴan uwa na al'ummar musulmin duniya baki ɗaya murnar zagowar shagulgulan sallah karama da fatan an yi sallah lafiya. Sai wani sakon haɗin gwiwa daga Husaini Abba Dambam da Muhammad Musa Dambam da Yakubu Abdullahi Dambam da kuma Bala Muhammad Dambam suka ce salon VOA Hausa, muna taya daukacin al'ummar musulmai munnar barka da sallah karama. Allah ya maimaita mana ya karbi ibadunmu, amin. A sakon Yusuf Bazuka Mai Leda Gololo yace salon VOA Hausa, ku bani dama na mika wa gwamnatin jihar Bauchi da al'ummar jihar sakon barka da sallah, fatan an yi sallah lafiya. Allah ya maimaita mana, amin. Sakonmu na karshe ya fito ne daga baban Dimamma Bande da Magaram yace salon VOA Hausa, gaskiya al'ummar duniya mu koma ga Allah, amma halin da duniya take ciki ba banza ba, saban Allah ne ya kawo cutar coronavirus. Ka duba yadda duniya take cikin matsi, kowa yana cikin damuwa. Allah ga mu gare ka, kai aye mana wannan cuta.
Ta gaida Binta Esero.
Cutar coronavirus ba ta da magani.
Idan kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar,
ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira.
Yanzu kuma ga Aisha ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Adadin mutane da suka mutu a sakamakon annobar COVID-19 a faɗin duniya ya zarce 350. Kasuwannin hannayen jarin Asiya a yau Laraba sun kasance a gauraye a yayin da ƙudurin dokar tsaron Hong Kong na China ya mamaye fatar da ake yi na farfadowar al'amura bayan annobar coronavirus. Hukumar sararin samaniyar Amurka NASA ta shirya harba wani makami zuwa tashar sararin samaniyar ƙasa da ƙasa daga ƙasar Amurka karan farko tun daga shekara ta 2011.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma an jima da daddare da misalin ƙarfe 9:30 na dare agogon Najeriya, Nijar, kamar da kuma Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, sannan ma Aisha Ma'az da ta karanto mana labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na yau, ni Muhammad Hafiz Baballa da na shirya kuma na gabatar, ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare.
Come on, 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 come on